من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتفى هداهم إلى يوم الدين. بيان هكا من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى وانت أعزبنا مدود أن من ينبقنا وانت سكيو تكنس تزاريا suka kawo mana ziyara wani mai albarka a Dr. Kabir Abubakar Asbar da abokin tafiyar shi wanda daga fariq tim musamman aka dauko daga tasha ta Albani TV wanda yana daga cikin wato hasanat inda malam suka yi malam ga wadanda ba su sani ba a ɗalibai ne na babban malamin mu Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria, kuma bayan rasuwar malam Allah ya gafarta mai suka ci gaba da wato ayyuka da ya faro na alkhairi wanda kullum su ne manufofin shi da yake so ya cimma a rayuwa, kuma cikin ikon Allah ya gina matasa tsagagurai waɗanda suka cika waɗannan aiki wanda malam suna daga cikin waɗannan matasa. Yanzu haka akwai Albani TV kamar yadda kuke gani tana aiki, kuma ina tsammani malam kamar shi ne ma coordinator na wannan TV ko malam haka ne.
To akwai station manager, to engineer,
to masha Allah. Mari abin da na sani malam shi ne coordinator na Darul Hadis,
haka ne ko?
Darul Hadis a Sufiya ta malam Adam Albani, ko malam yana da karatuttuka da sauran abokanan da awa da suke karatu a wannan waje, banda kuma aikin malam na karantarwa a jami'a da sauran dai abubuwa na ayyuka na nawa. Da haka muna godiya da wannan ziyara da malam sun kawo mana. To malam ya ɗauko maudu'i wanda yake maudu'i ne gaskiya mai muhimmanci. Na yi mamaki yadda malam ya lakasa shi kuma ya ba da saƙon da ake buƙata cikin awa ɗaya ko ƙasa da haka. Lallai wannan ba ƙaramar baiwa ba ce da Allah ya mun malam da yake lafsasa dan ni ne wannan buɗe ba ma san ta inda zan kawo shi ba. Na gode ma Allah da ya zanto ba ni zan yi ba, aka ce ni taniki. To wani lokaci ko mai taniki ya mun zama cikin hazari don maimakon ya ƙara fito da wasu points din kuma sai ya kuma ƙara ɓoye points din da aka riga aka fito da su. Don haka duk abin da malam ya faɗa kamar ni ne na faɗa, na yadda da abin da ya faɗa ban da wasu abubuwa. Akwai abubuwan da malam ya faɗa na san ba mai kai su, dama ya ce ba ayoyi ba ne kuma ba mai ba ba hadisi ba ne. To haka irin wannan matsalolin da muke gani musamman wanda malam ya kawo daga ƙarshe matsaloli ne wanda suke da alaƙa da halin da al'umma take ciki, ko babu wanda yake da wani sihiri da zai yi amfani da shi ya ce gashi wannan shi ne mafita kwaya ɗaya, babu ita. Domin abubuwa ne da suka shafi a takhalluf na al'umma, ma'ana ci bayan da al'umma ta samu kanta da raunin da ta samu kanta na jahilci da wato raunin aƙida da kuma rauni na wato ƙarfi na zamani da kuma wato ruɗuwa da muka yi da duniya gaba ɗaya. Duka waɗannan asbabun da wasu su suka kawo mu ga irin waɗannan matsaloli, waɗanda kuma samun halli da mafita ga waɗannan matsaloli yana buƙatar kuma al'ummar ce a ƙara wato samar da ita. Bi ma'ana sai an samu tarbiyya, kowa sai ya samu tarbiyya mai kyau, sannan kuma malamai kuma sai waɗannan matsalolin nasu su ma sun kawo akwai alƙalla an rage su ta yadda za su samu daman fitowa da al'umma da mafita. To dukkanin waɗannan abubuwa a yanzu ba lokacinsa ba ne, ba samu wannan damar ba. Don haka waɗannan matsaloli da malam ya faɗa matsaloli ne waɗanda wato za su ci gaba da mu har illa masha Allah. Sai dai abin da na so in yi magana a kai baban babban haɗarin da muke fuskanta a yanzu kamar yadda malam ya ishara shi ne na raina malamai, na raina malamai. Yadda hanzari yake shi ne kamar yadda malam ya faɗa, idan mun koma tarihi
za mu ga cewa al'umma tana girmama shugabanni ko ba ta bane iyaye wanda suke da shekara 40 ko ince ai abin muni ko ɗan 60 70 80 dole zai baka labari sarauta da yadda ake girmama sarakuna da yadda ake kallon su a matsayin jagorori na addinin musulunci da kuma yadda ake kallon malamai zai ga maka lalle an samu icci ba a cika a wannan babu a wannan lokacin duk abin da malamai da sarakuna suka faɗa ana amfani da shi ma'ana jagorori na siyasa da na addini haka nan attajirai ma suna da magana a cikin al'umma duk abin da za a yi za ka ga attajir za ka ga zangi za ka ga malami ko ba ka bane to yau da gobe da jiri ne hali kamar yadda malamai bayani ya kawo yanzu an ture sarakuna a gefe an kawo siyasa jagoran siyasa da ba a gani ke musu ko attajirai su ma ba rahmatin lahi wanda suka rage su ne malamai malamai ne kaɗai suka rage to hatsarin da ke ciki a duk sanda da malami ya malami ka zo ka rushe shi to wannan tana nuna cewa kenan yanzu al'umma ta zauna ba ta da jagora daga wannan kuma halakta ta zarga dole ne mu haƙuri da malamai kurakuran su Allah ya kuma musu musu addu'a kamar yadda malai ka wona sirar Imam Ahmad inda yake malam musu addu'a Imam Shafi magabatan sun kasance in sun ga kuskuren malami sukan boye su da kamar basu gani ba kamar basu gani ba saboda me saboda bayyana kuskuren malami kamar kana so a tsane shi ne daga san da kuma aka tsane malami to daga wani lokaci al'umma ta zanto ba ta da ƙwarewa ba da ƙarfi da role model daga nan shi ke na al'umma ka rushe ta gaba daya masu iya magana suna cewa kada ka rushe gadan da nan gaba za ka buƙaci binta in gane to malamai gada ce wadda ba ma nan ba kullum shi sun buƙatar ta take daga san da malami ya mara yi ko ya lalata takarar da kai ba ka so ka ɗau wannan dalili a matsayin na rushe shi to daga wannan lokacin ta shiga lamarin kuma ka je faru wannan cikin matsala ni a kullum idan ana tattauna waɗannan matsaloli na kan so a kalle su a kalli juzur tarihiyya ba ma matsaloli da duk wani abu ko da matsala ce za a gyara a gwamnatance ko a dinance ko a zamantakewa akan kalli sai ka yi nazarin juzur tarihiyya menene asalin tarihin matsalar da ta fara idan ka kalli matsalar tarihinta to sai ka sa tsari wanda za ka magance wannan matsalar da ta faru daga asalinta mun gane akwai abubuwan da su ne asali akwai kuma abubuwan da ba su bane asali kawai wasu wato abubuwa ne suka faru sakamakon asalin wanda ya faru mai girma mun gane misali zan bayar a nan wajen idan mun kalli malamai a tarihin musulunci su ne komai ko ba haka ba kai zan ka iya cewa ma malamai a da a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne malamai kuma su ne sarakuna su ne masu mulki ko ba haka ba ne wani sahabi ne sahabi suke cewa kana a'lamana wane ne ha sayyidina abubakar duk sahabi suna faɗa abubakarin a'lamuna abubakarin a'lamuna a lokaci guda kuma sai rama shine wane shine khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a wasu lokacin ba su san da cewa malami daban kuma siyasa daban ba domin siyasa ta addinin musulunci ce ba irin wannan bace mun gane ta addinin musulunci ce ba irin wannan bace mun gane da sayyidina abubakar ya rasu sai waye ya zama khalifa ba malami bane malami ne da ya rasu sai ba haka za ka yi ta lissafowa har san da matsaloli suka fara sai zamto shugabanci ya koma gado ya koma gado to idan shugabanci ya koma gado da sarauta za ka iya samun malami da shugabanci za ka iya samun kuma za ka iya samun wanda ba malami ba jahili kun gane matsalar daga ina ta fara to a wannan lokacin idan tafiya ta yi tafiya ko da tafiya ta yi tafiya sai ya zanto an samu malamai a gefe an samu kuma a gefe an samu wadanda ba malamai ba a gefe ko kuma sarakuna zai yi wa samu sarakuna malamai a tarihin mun ga sarakuna wadanda malamai ne sosai amma wadannan ba su bane asas domin ya saba da tsarin farko wanda ake samar da shugabanni akan shura mun ga inda sabai suka taru a saqifat bani sa'ida lokacin da wazalar sunan sunan ya rasu suka zabi sayyidina abubakar mun ga yanda suka zabi sayyidina umar mun ga yanda suka zabi sayyidina usman da sayyidina ali bai tafiya ce tafiya an samu wannan rabe wa tsakanin malamai da mahukunta sai kuma tafiya ce tafiya duk a wannan lokacin ana aiki da tsarin shari'a musulunci a matsayin shi ne tsari akwai wakafi na musulunci gwamnati ita take daukan dawainiyar ta da'awa ana tura masu wa'azi ita ce take aiki da tsarin shari'a musulunci a dukkanin al'umma da haka ko da yake an samu wato bauni da kuma nisa tsakanin malamai da sarakuna amma al'umma tana ci gaba da tafiya domin me manzalar sun dama ya mana wasiya da cewa mu yi hakuri hatta tarqawni ala al-hawl da kuma malamai sun ci gaba da hakuri tunda yanzu ana yin musulunci ko su kurakure ne kila wata rana a rasa su mataki na uku da aka kai shine sanda aka rasa ma tsarin addinin musulunci a rayuwar mutane daga zamanin turawa sun zo na mulkin mallaka da haka sai zo an samu matsaloli biyu su da malamai suna gefe ko ba ta bane nabi kuma tsarin ma musulunci da ake a rayuwa ya ne sai tsarin turawa to an tambaya ne yanzu malamai ya kamata su yi to anan ne ake samun sabani anan ne ake samun sabani tare da cewa dukkanin malamai sun imani da cewa aiki da tsarin musulunci shine wajibi kuma dole a tafiyar da al'umma akan tsarin musulunci a nan wajen sai malamai suka kasu kashi biyu ko a kan doron ijtihadi mun gane wasu suke gani to ai lallai ne a shiga a gyara siyasar nan domin a tabbatar da adalci na addinin musulunci a cikin al'umma mun gane ne kyau masu ganin cewa malamai za su shiga to sai dai shigan shi wannan tsarin kuma tsari ne na demokradiya yana da nashi matsalolin wanda shigan su shi ma zai haifar da wasu matsaloli kamar yadda muke gani yanzu gashi ana zagin malamai ko shi ma matsala ne to yanzu wanne ne ya kamata muraje hawo shi in ga kokar su shiga sun shiga ne su gyara al'umma ko kuma su bari saboda tsara mutuncin su da mutuncin wannan malanta da ta addinin musulunci kun ga anan wajen za a iya samun shahadar da yawa tsakanin malamai kuma wannan shine abin da yake faruwa to ni a irin waɗannan abubuwan abin da nake kallo shine mu ɗaliban waɗanda mu ba malamai ba ne mu kiyaye harsunan mu domin malamai har kun kuna jin malamai suna wasu za su ce a shiga wasu sai ka shiga wasu a shiga a gyara wasu ka shiga wasu kuma za su shiga ba da nufin gyaran ba so da dai su dan samu abubuwan rayuwa tunda malaman su ma ba su da hali ko ba haka ba to irin waɗannan abubuwa ne wanda suke da ijtihadi amma a koya ne muka samu kanmu mu dinga girmama malaman mu mu dauke su a matsayin mutanen kirki waɗanda bai halatta mu rushe su ba mu rushe alkhairan su ba mun gane matsayin malamai na ilimi na addinin musulunci wannan matsayi ne wanda yake dole a lura da shi kwarai da gaske na rubuta wasu abubuwa wanda malamai ya hango su daga ciki waɗanda ni a tunanina ma sun fi shiga siyasar muhimmanci waɗanda kuma sun zama kalubale ga al'umma sosai da sosai a wannan zamani na wanda malamai ya bayyana mana cewa zamani ne wanda yake komai ya zama generation din yanzu ba irin na da ba ne kalubale da yawa waɗanda malamai ana buƙatar su tabbatar da su kafin siyasa abinda nake nufi kafin siyasa domin siyasa tana da adawat ma'ana tana da kayan aiki duk wanda ya shiga bai samu bai shirya kayan aikin ta ba to zai lalace mun gane da kyau kuma ita kanta al'umma tana buƙatar tarbiya kabla asiyasa tana buƙatar tarbiya muna da inhirafat aqidiyya wa sulukiyya muna da lalacewa ta bangaren aqida da kuma ta bangaren suluki kwarai da gaske mutane da yawa suna bauta ma duniya suna bauta ma soyayyen rayukansu suna bauta ma wasu abubuwa da suka rika a duniya a matsayin abubuwan bauta da shirkoki da suke yi wadanda wadannan abubuwan in ma baka gyara su ba to ba abin da zaka iya gyarawa wanda wannan daurin malamai ne da suluki mutane a yau rawa ba komai bane zina ba komai bace ko ba haka bane sata da zamba da cin riba in riba ya zama jinin mutane riba bugen da muke mu'amala da riba mutane ba su ji shakkan su an shi bashin banki mai riba inda za su samu ko ba haka bane duk haka mutanen mu suke inda za a kawo bashi za ka mutane ne za su wawo shi duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ko mun shiga ba abin da zamu iya abu na biyu akwai al-almaniyya wal haymana al-ajnabiyya tsarin raba addini da rayuwa yayi mana wato illa kwarai da gaske ta yanda wannan mallan Allah yana cikin abubuwan da yasa muke ganin cewa ba ruwan malamai da wato harkokin rayuwa na uku akwai al-faqr wal marad wal jahl wanda suke cewa masallasu takalluf abubuwa uku wanda in ka hada su su ne duk wani ci baya da al'umma za ta yi waɗannan abubuwan su ne suke kawo mata ci baya ko kuma su ne alamar ci baya cikin al'ummi shi ne talauci da ciwo da kuma jahilci da al'ummar da ba magance wannan ba to har yanzu ba ta shirya na hudu akwai at-tashazzum wal furqa sabani yayi yawa tunda ba ma ganin kima junanmu ba ma girmama junanmu kowa ya rike wani abu wanda yake gani shine daidai baya girmama wani shi wannan illa ce wanda ita ma ba gyara ta ba to ba abin da zai gyara akwai fitnatu shahawati wa shubuhat fitna ta sha'awa na duniya da shubuhohi na duniya a yau kowane matashi yana so ya samu kuɗi ko ta halal ko ta haram domin ya gina gida domin ya hau mota domin ya kaza domin ya kaza sha'awat sha'awa duniya mutane sun zama duniya ce kawai a gaban su akwai shubuhat shubuhohi ayo shubuhohi sun yawa duk inda ka shiga shubuha ce yanzu a harkar wato abin da ya shafi atheist harkar cewa ma babu Allah a rayuwa tana ƙarfi sosai cikin matasa akwai matasa da yawa wanda ba su faɗa suna cikinmu amma kuma suna ganin ba mu Allah saboda shubuhohi sun yawa a wannan tsarin harkar auren jinsi mana mutum namiji aure namiji mace ta aure mace da irin waɗannan afkar wanda suke shigo mana daga Turai sun yi tsanani wanda ya sani bai sani ba yanzu sun shigo cikin mutanenmu ina ji ko kwanaki a Kano an kama wasu sun yi wannan auren hizba ta kama su to akwai irin wannan afkar din suna nan suna cikin matasa kuma suna ƙarfi amma ba su ba su bayyana su ba su yi saboda tsoro to irin waɗannan abubuwa kalubale ne na shubuhat wanda ya kamata malamai su kalla na ƙarshe mallam ya bada ko na kusa da ƙarshe ya bayani shi shine al-maddiyya a ar-rasmaliyya tsarin san duniya da wato jari hujja kusan shine tsarin da America take mujuda duniya tsarin jagoranci akai kuma yana tafiyar da dukkan wani tsari wanda ba shi ba mun san tsarin da Russia ta tafi tsarin da Russia ta taso akai na gurguzo America da Turai sun rusa ta bayan sun rusa tsarin addinin musulunci yanzu tsarin jari hujja shike tafiya kuma wannan tsarin yana mana illa ga addininmu da kuma zamantakewa wanda mallam yayi bayani wanda yana cikin babban manyan matsalolin wanda har malamai da yawa sun shiga ciki cewa dole ka mallaki kaza dole kai kaza dole kai kafafa da masu kudi kamar yadda kake alhazawan burin garin ku kai ma dole ka zama kamar su duka wannan tsari ne na rasumaliya na madiya capitalism wanda yake karfi yanzu a duniya to shi ke shi wannan tsarin aka ce maka ya za a yi malamai a fitar su daga wannan tsarin an baka aiki domin kuma malamai suna cika shiga wannan tsarin to ba wanda zai yi gyara shi kenan kuma almashyaha za ta kara lalacewa tsarin malamta zai kara lalacewa zai zamto cewa maimakon malamai su maida hankali akan karantar da al'umma sai su maida hankali akan gasa da al'ummar wajen duniya shi malami aikin shi ne ya dawo da mutane daga duniya zuwa ga lahira a lokacin da suka yi nisa to shi ma in ya bi su da nufin cewa ai shi ma halal ne to me ye bambancin su ka ba su da bambanci ba wai haramun bane malami abin nan kasuwanci kamar yadda malami faɗa akwai malamai su laisu bin sa'ad da sauransu su yi wanda suna da dukiya amma ba wannan bane asali shi ne malami ya yi haƙuri da duniya ya yi haƙuri da abin da yake da shi abin da ke wajen Allah ya fi mai na duniya babban abin koyin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai mallaki komai ba ya rasu bai mallaki duniya ba duk daga Farisa da Roma sun mallaki duniya da Kisra da Kaisar amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mali walid duniya mali wani duniya ni me ya hada da duniya ba abin da ya hada da duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance har iyalan shi bai yadda su yi rayuwa irin wanda kowa ke rayuwa ta ji da gani yana cewa iyalan manzon Allah bai kamata su yi wannan rayuwa ba sai ya tabbata kowa ya koshi kafin iyalan shi su koyi sai da Aisha a hadisin Bukhari da Muslim take cewa in kunna lanan tazuru hilala thumma hilala salasata ahillati fi shahrayn wa lam tuqad fi diyarina wa lam ta'am wa lam yuqad ta'am ko lafazi mai kama da haka take cewa mukan jira wata hilala thumma hilala thumma hilal mukan jira wata na daya na biyu na uku wata biyu watanni biyu wato jinjirin wata uku amma ba a dora tukunya abinci a gidanmu ba sai aka ce me kuke ci wa ma za ya in shikum to me kuke ci sai ta ce me al aswadan at tamru wal ma ta ce baka ki abubuwan nan guda biyu ruwa da dabino wannan fariya lamar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shi malami waɗannan su ne abin koyin shi duk yanda zamani zai canza da jari hujja malami manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam koyin shi ba wannan zamani da za a ce kai yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin koyin ka bane ba wannan zamani kullun kai ne ka nema ka kaulakanta baya ba laifi bane amma mun duba su wanda ba ta ma da suka samu kudin ba da shi suka yi ba ya kafafa suka yi ba mun gane ba muna haramtawa bane yawwa muwa muna nema ko wala muwa muna nema to amma nan kai ya zanto shine hadafin mun gane abu na karshe shine diyabul qudwa za a rasa abun koyi idan ya zanto an rushe malamai a yanzu kamar yadda muke gani matasan mu da yawa ba su da abun koyi sai wasu abubuwa da suke gani a TikTok mata ne abubuwa da suke gani a gidajen TV na fina-finai mata akwai mata wanda kowa ya haddace su ne abun koyi wanda suke fita a fina-finai da TikTok idan maza ne akwai maza wanda ku kun san su matasan mu sun san su wadanda su ne abun koyi wanda wannan wani kalubale ne da al'ummar da ba ta da abun koyi to ta lalace bi ma'ana dole malamai su zamto suna shirya al'umma wajen a dawo da abubuwan koyi da aka san su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magabata irin waɗannan a dinga yawaita maimaita su saboda zamso su ne abun koyi domin su wadannan suna abun koyin su suna jan mu ne zuwa ga lahira yayin da wadannan suke jan mu zuwa ga fatala zuwa ga shirholiya to wannan ne cikin daurin malamai wanda ya kamata su samar ba su su zama wato su ne za su zanto abun koyi ta bangaren wato kafafa da duniya ba su zanto suna kai mutane zuwa ga wadannan mutanen dan haka fatan mu Allah ya saka wa malam da alshairi da bakin mu gaba daya da kwamitin wannan masallaci da kwamitin da'awa wadanda suka shirya wannan lecture kuma Allah ya mai da malam gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh